Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan kowa na lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare a wannan Larabar 12 ga watan Yulin shekarar 2017. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41, da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook. Masu gabatarwa Safinatu Sada Sodengi da ni Maryam Bashir Bugaji.
A jiya aka yi bikin ranar yawan jama'a a duniya, kuma wani rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa za a samu ninkin yawan mutane a ƙasashe 26 a nahiyar Afirka, musamman ma Najeriya, inda aka yi hasashen za ta zama ƙasa ta uku mai yawan jama'a.
Ba wani abu ne ya ja wannan ba illa al'ada, saboda koda ba zaman lafiya, koda ba abinci akwai yunwa, koda babu wancan magangan da kake na kayan masarufi, ai tunda dai al'ada ta buɗe kofa ta bada dama ai haka, koda kuwa daidai ne ko ba daidai bane.
Shin kowane tasirin haka yake da shi?
Shin kasan nan ta mun kin kullun haihuwa take kamar da kullun mu muke haihuwa? Kaga ba haihuwa take ba, kusan ma kullun rabuwa take, saboda mu karuwa muke, kuma buƙatar da muke da shi akan mahallin karuwa yake. So idan bamu tsaya mu makama tana biyu,
kafin ku ji wannan bayanan daga zauren muhawarar yau da gobe, sai mun karanto amsoshin tambayar da muka tura muku ta shafukanmu na Facebook da Twitter.
Sannan za mu ji daga wani masani daga Jami'ar Bayero, duk a cikin wannan shirin yau da gobe.
A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa bisa rahoton Majalisar Dinkin Duniya da ya nuna cewa za a samu ninkin yawan mutane a ƙasashe 26 a nahiyar Afirka, musamman ma Najeriya, a ganin ku wani tasiri haka yake da shi ga ƙasashen? Ga yadda kuka ansa mana.
Sakon farko daga Adamu Muhammad dan Bojuwa yace salam yau da gobe, yawan mutane ai rahama ne kuma yana kawo ci gaba sosai a ƙasa. Ku dubi yadda China da India suke ga America, mu ma idan mun hada kanmu zamu ga ci gaba mai daurewa nan gaba. Fatan mu dai Allah ya mana jagora.
Ahmad Abacha Macina yace tasirin da wannan rahoton na Majalisar Dinkin Duniya yayi akan yawaitar al'umma a wasu ƙasashe 26 na duniya shine gwamnatocin waɗannan ƙasashen su dauki matakai na tunkarar lamarin tun kafin lokacin, wato a fito da sabbin tsare-tsare da ninkawar yawan jama'an ba zai zama wata matsala ba ga ƙasashen mu.
Sai Abubakar Sa'idu Sabuwa yace salam yau da gobe, hakika wannan babban abin farin ciki ne ga mu al'umman Najeriya, domin bakin da Allah ya horewa mutum baya hana shi abinci.
Abubakar Rufa'i Filani yace salam yau da gobe, duk wani ninkawar mutane babu abin da zai kawo sai alheri idan har gwamnati tana daukar matakan bude kamfanonin da suka durkushe.
Sai Al-Hussein Abdullahi yace zai jawo yawan talauci da gurbatar tarbiyya da karin kungiyoyin yan tawaye da na ta'addanci, ga kuma uwa uba ilimi zai samu koma baya.
Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe, a gaskiya wannan rahoton akwai kanshin gaskiya a cikin sa. A ƙasashen mu na Afirka za ka ga jama'a sun fake da addini ko al'ada, suna ta haihuwar yara waɗanda daga ƙarshe su kasa ciyar da su da ma iya kula da tarbiyyar su. Idan kai magana sai a ce musulunci ya ce a haihu da yawa, Annabi zai yi alfahari da yawan ranar lahira. Annabi zai yi alfahari da al'umma ta gari, ba barayi ba ko yan giya, yan luwadi da sauran baragurban al'umma irin wanda ake haihuwa a yanzu barkatai.
Sai Fa'ilu Dalla da Mahuta yace hakika addinin mu yayi wajibta in har zaka kula da su wajen karatu, abinci, sutura da sauransu.
Shi kuma Inuwa Abdul Malik Unguru yace salam yau da gobe, hakika samun ninkawar jama'a a ƙasashen mu na Afirka, musamman ma Najeriya, hakan alkhairi ne. Muddin al'umma za su sa kishin kasar su a cikin zakatun su, kuma gwamnatocin mu suna yi wa al'umma adalci. Tabbas idan hakan za ta faru, to babu abin da yawar al'umma zai haifar banda ci gaba. Nagode yau da gobe, ku tashi lafiya.
Sai DC Washington Movie tare da Musa Otu Movie suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya majalisar dinkin duniya ta gama nata aikin. Sauran kasashen Afirka su san tana da za su yi dan ganin cewa nan gaba kadan ƴan kasar su za su karu, musamman kasa ta Najeriya. Ya kamata su yi sauye-sauye da tsari daban-daban dan ganin ta kyautatawa ƴan kasar ta dan an ce jama'a rahama ne.
Idan kuma muka leka shafin mu na Twitter, @dankaduna2 yace yawan mutane a kasashen mu na da tasirin gaske. Ganin yadda yawan ke samar da ƙwararru masana. Yawan mutane shine dai kasuwa inji ɗan magana.
Sai daga ƙarshe @AbdulAziz Moha yace wannan ninkawa abin damuwa ne. Duba da yadda a yanzu ma yaran mu suna gararan ba a titi. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To a makon da ya gabata wakilin mu Mahmud Kwari ya fara tattaunawa da wasu bayan Allah, Malam Dan Ladi Baba Daradara, masanin kimiyyar kidaya da Muhammad Hadi Musa mai nazarin al'umma kuma kwararre a harkar iyali, sai kuma malama Maryam Ibrahim Hali mai fafutuka kan abubuwa da suka shafi al'umma.
Sun tattauna game da muhimmancin kidayar jama'a ga al'umma da kuma wannan rana mai ta yawan jama'a, inda muka tsaya daidai inda Muhammad yayi wa Dr. Muhammad Hadi Musa tambaya kan wannan rahoton Majalisar Dinkin Duniya dake cewa
kasashen Afirka za su wato nan da shekara ta 2050 za su bunƙasa ciki har da Najeriya da Tanzania da Ethiopia. Duk da waɗannan matsaloli ba a samun tartibin alƙalma kamar yadda muka yi bayani, kuma ba ma tsare-tsaren da za a cimma muradin waɗannan mutanen da ake da su. Amma kuma bincike ya nuna cewa har yanzu kasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya suna gaba-gaba wurin wato samar da wato al'umma a cikin sauri. Ga muga da talaucin ba biyan bukata ɗaya da ya kamata da sauransu ba a kula da mu, amma kuma yawan al'ummar yana karuwa cikin hanzari har ake samun ko har akai ga abin da kuke cewa population explosion din nan. Me yake jawo haka? Misali tunda ai sai hankali ya kwanta za a haihu, za a ji daɗi da sauransu, to amma kuma ga yunwa, ga talauci, ga kuma haihuwa, ya ka haka take faruwa a nazarinku?
To wannan ba abu ne abin mamaki ba, domin duk wani abu da yake faruwa a kowane irin bangare na duniya yana da kwakkwarar dangantaka tsakaninsa da al'adun mutanen wannan wurin. Ko zaman lafiya ko rashin sa, ko samun abinci ko rashin sa, ko talauci ko rashin sa, haka zalika kuma kididdigar ta yawan al'umar da dalilin da yasa suke samuwa ko rashin sa shi ma yana da dangantaka da al'adun mutanen. Al-misali, idan ka duba mutanen da suke nahiyar Turai, suna da al'ada ta ba sa son haihuwa saboda wasu dalilai na fatawoyi da suka samu a baya na harkar zamantakewa da kuma harkar lafiyar jikinsu, musamman ita macen, da kuma wato al'ada ta ba sa yin aure da wuri. Sai ka ga mace, misali, sai ta kai kamar shekara 40 sannan za ta fara zance tunanin aure, wata ma ba ma ta yin auren a rayuwarta saboda fatawoyi na feminism da sauransu, kawai zaman kanta take yi ba ta bukata. To wannan yasa ba sa haife-haife. In ka shiga kasashe kamar su Faransa, za ka ga wannan abin yayi karfi a tare da su, hatta kai ma in ka duba tsarin population pyramid din su, za ka ga tsarin yadda wato zubin alƙalman yake na kididdigar, za ka ga manyan mutane da suka shekara 40 abin da ya kai zuwa 60 70 80 yafi yawa fiye da masu matasa da kuma yara saboda ba ma a haihuwa. To al'ada ta dan Afirka, al'ada ta dan Najeriya, ko dan arewa ko dan kudu, ita ce ta sa haife-haife suke da wannan. Domin na farko dai mutane suna yin aure a shekaru da karancin shekaru, musamman yaya mata. Zaka tarar mutane yaya mata suna aure a shekara 14, 15, 16, 18 idan sun makarama kenan. To kaga za su yi aure da ƙuruciyarsu, kuma za su yi ta haife-haife kafin su kai shekarun da za su daina haihuwa na tsufa. Saboda haka wacce ta yi aure a shekara 16-18 za ta kai har shekara kusan 50, sai kaga ta haifi 'ya'ya 12 sha wani abu a irin wannan, saboda al'ada ta da ta ba da dama ba kamar wacce ta nahiyar Turai ba. Haka zalika kuma magana aure-aure, ko a arewa musulmi ko ba a arewa ba, can kudu al'ada ce ta ɗan Afirka auren mata da dama. Ko ka ce hudu ne na wanda suke musulmi, ko ma fiye da hudu na wanda suke ba musulmi ba. To duk mutumin ku da ya tara mata yake yin tarayya da su ta aure, yake da mata da yawa, kowace mace za ta haifi wannan 10 din, musamman in an aure ta da wannan shekarun. Saboda kaga mutum ɗaya kawai da shi da mata guda hudu misali in musulmi ne yan arewa za ka ga kowace mace za ta haifi misali 10 ko 8 ko 12 in ka kirga sai ga su biyar kawai sun samar da wajen mutum 40 to kaga wannan shine zai haska mutum ma ya gane abin da ake cewa population explosion din ba wani abu ne ya ja wannan ba illa al'ada saboda haka koda ba zaman lafiya koda ba abinci akwai yunwa koda babu wancan magangan da kake na kayan masarufi ai tunda dai al'ada ta buɗe kofa ta bada dama ai haka koda kuwa daidai ne ko ba daidai bane tunda ba shi muke magana ba abinda muke magana ne ya jawo hakan al'adar mutanen wurin ita ce ta jawo auratayya da suke yin aure da wuri da kuma wato auren mata da yawa da sauransu
ladu baba dara dazu kai mana maganar kidaya din nan ka haska muhimmancin ta ga kowace zamantakewar al'umma amma kuma akwai bayanan dake cewa Najeriya na har yanzu ba al-tartibin alkalma kamar yadda kai maka ambata wai idan ana so a sami tartibin alkalman yawan jama'a a cikin al'umma ko a ƙasa wace siga ake bi ne
gaskiya kamar yadda ka faɗa ba a da tartibiyar wani sahihin alkalman kidaya da ake tunda aka fara kidaya a Najeriya har yanzu saboda dalilai da dama kamar da na lissafa maka misali ka dau Najeriya ƙasa ce da muke cewa developing country ƙasa ce mai tasowa yanzu to by being developing din nan ma'ana yayin da ƙasa ce mai tasowa akwai dalilai da dama da za su nuna rashin ƙwarewar ma al'amura irin waɗannan da suka shafi al'umma kai tsaye misali bari in baka misali in ban manta ba lokacin da aka yi kidaya ta 2006 ta 2006 ta ƙarshe dai da aka yi wacce har yanzu ba a sake wata ba ni a lokacin muna bautar ƙasa a jihar Anambra I was able na samu dama an ebe mu mun yi wannan aiki ya nuna min a zahiri na yi amfani da wannan damar na fahimci cewar lalle Najeriya ƙasa ce mai tasowa saboda me akwai matsaloli da dama da suka nuna gazawarmu da kuma ƙwarewarmu a harkar kidayar jama'a wanda kuma idan babu cikakkiyar ko kuma sahihiyar yawan kalkalma na al'umma da wuya gwamnatin Najeriya ta san ta kamaimai mutanen da suke cikin Najeriya da kuma yadda za ta bi ta bunƙasa rayuwarsu
idan haka ne wace hanya za a bi misali a ilmance a fannin ku nazarin sanin ƙididdigar jama'a al'umma ne za su yi da kansu su gane yawansu ko kuma a hukumomi ne za su yi tsayuwar daka su bi wasu hanyoyi da aka tsara kila a gane yawan al'umma
mai da ka faɗa magana ce guda biyu anan bangaren gwamnati sai an tashi tsaye bangaren al'umma sai sun tashi tsaye bangaren al'umma shine mutane su zama vigilant ma'ana su bude idanun su tsaya tsaf me yasa waye su tashi tsaye shine da zarar an samu canji a cikin al'umma mu dauka daga family daga gida da zarar Allah ya ajiye ka da haihuwa ka samu karuwa me ya dace mutun yayi sai ya garziya da saurinsa ya je ofishin hukumar kidaya ta ƙasa a ko'ina akwai a Najeriya amma ba mai sai ga mutum gida su kaza ne a gida amma in ga zaka ce nuna maka takamaimiyar takarda haihuwar yara na misali mai dawo 18 sai ga mai fiye fito ma da guda 1 ko 2 ko 3 ba sauran kurum sai dai maka misali ya ce ai yana je an haife shi lokaci kaza shekarun wane yanzu kaza amma babu a hukumance kawo maka takarda ta ce nuna cewa ga lokacin da aka haifuwa ne inda dama ma ga lokaci ko awa kaza da aka haifuwa ne sannan bangaren gwamnati ita kuma gwamnati matsalar ta tame keeping record muna da matsala a Najeriya ajana bayanai muhimmai irin waɗannan bamu da shi yanzu kai waiwayi baya kace a jiya dauko maka kana research ko kana bincike a jami'a ko wani abu wanda ya kawo cewa zaka je ka binciki alƙalima da aka yi kidaya ta 2016 da aka yi ta ƙarshe a Najeriya sai ka samu a lot of lapses ma'ana matsaloli daban-daban saboda me ba mu da abin da muke cewa record keeping culture ma'ana wata al'ada ta kaje kididdiga so da duk lokacin da aka buƙace ta za a same ta sai ga idan an ce 2006 lokacin da aka yi census a Kano mutum miliyan kaza ne sai ga da zaka bincika sai ka tabbatar cewa wannan mutum miliyan kaza din da aka ce an samu a Kano ba ta kai haka ba saboda mai lokacin da aka yi kidayar akwai guraren ma da ba a je an kidaya su ba saboda wasu dalilai da dama da muke buƙatar su ma sai an gyara su akwai abin da muke cewa lokacin census din na fahimce su inaccessible regions ma'ana gurare da ba iya zuwa musu saboda haka sai ai neglect din su ma'ana sai a rabu da su tunda ba a iya zuwa su kuma gwamnati ba ta samar da wasu matakai na zuwan guraren su ba wasu guraren zaka ga bukata ake sai an hau dawakai ko awakai amin jakai ko kwale-kwale boat a je guraren su to amma gwamnati wani lokacin sai ta kasa samar da irin wannan kayayyakin da ake bukata na aje wajen wannan inaccessible people din to idan kuma baka shigar da su cikin wannan kidayar ba to ba za ka samu cikakkiyar alƙididdigar da kake sanya ma a Najeriya ba tunda su ma zai a Najeriya ɗan Najeriya ne amma baka kidaya su ba durin yadda kawunta lokacin da kake kidayarka to ba za ka samu abin da kake nema ba saboda shi kidayar jama'a da kake gani shine abin da muke cewa population explosion din din bunƙasar yawan jama'a amma ko ba tare da tartibin wani shiri da ake musu don jin dadin rayuwar su ba kuma census a bincike na tarayyar dan amin zamantakewar dan adam census so far har zuwa yanzu shi kadai ne wani tsari ko wani makami da ya nuna cewa ga yadda zaka gano yawan al'umma domin ka biya musu bukatunsu har yanzu ba mu da abin da ya fi census ma'ana kidaya tsari na kidaya jama'a har yanzu duniya ba ta fito da wani shiri wanda zai nuna ta wace hanya zaka san yawan al'umma ba sai ta hanyar census idan ka san yawan al'umman nan ga ta hanyar da aka baka inganta rayuwar su ka samar da kayan rayuwa ga al'umman nan da ka gano yawan su shine ba magana
Dr. Muhammad Musa mai sakon ka na karshe a daidai lokacin da ake bukukuwan ranar yawan jama'a ta duniya
gaskiya sakona na karshe shine abubuwa guda biyu na farko hukumomi su gane hatsarin da suke ciki da kuma al'umma suke ciki na rashin sahihin alƙalaman ƙididdiga na mutanen Najeriya yawan matasa marasa aikin yi yawan matasan da ba su da karatu yawan matasan da ba su da makoma a rayuwar su matan da suke cikin su mazan da suke cikin su yawan su wanda suke barin ciki yawan su wanda suke da HIV yawan su wanda suke ƴan daba yawan su da sauransu wannan wato in ba a yi hukumomi ba su ji wannan sun zauna sun yi bayani sun yi tuntuɓa sun kafa kwamitoci sun yi bibiya akai ba su san cewa wannan ba ƙaramin tashin hankali ne zai faru a 'yan shekaru masu zuwa ba wannan a wannan bangaren kenan a ɗaya bangaren kuma hukumomin da suke harkar ƙididdigar wato sun yi hannu sun yi banta kuma kauniya da kamar misali ka ce National Population Commission ka ce National Identity Management Commission ka ce Bureau of Statistics da wasu abubuwa makamantan wannan dole sai an samu abin da ake cewa synergy su zo su zauna a teburi daya su dunkule su ga ya za su yi harmonize ma'ana su tankade su rairaye irin ƙididdigar da kowanne yake da su ita a cikin su su ga ina za su iya hadawa ina za su iya fahimta ina za su dunkule su zama daya su taimaki juna su tafi tare don saboda samawa ƙasar da mafita
Alladi kafin kai ga Maryam dan ita za ta rufe mana me kake ganin shugabannin Afirka misali ya kamata su yi tun daga wacce ƙididdiga ko hasashe da ake cewa za su ci gaba nan da shekaru masu zuwa 30 ko wani mai kama da haka al'ummar Afirka su ne za su dinga zama jagora su ne za su fi mafiya wato yawan jama'a a duniya me kake ganin ya kamata su yi a ƙarshe misali a matsayin sakon ka na rufewa mai kake ganin
kamar yadda ka faɗa sakona na ƙarshe ba zai wuce kamar yadda muke magana ɗin ba shugabanci ma'ana na tsari na siyasa shugabannin Afirka da ma Najeriya mu gaba ɗaya ya dace su mai da hankalinsu akan abin da muke cewa National Development Plan mu koma kan tartibin wata manhaja da aka tsara don cigaban Najeriya mu ɗauke kanmu daga matsul amin bukatu da ra'ayyuka na siyasa kamar yadda na gaya maka tun farko da dama abin da yake damun kasashen Afirka with Nigeria inclusive ma'ana har da Najeriya political interest yana overriding national interest mu da dama shugabanninmu a duniya amin Afirka sun fi mai da hankali akan bukatunsu na siyasa don cimma burikansu na siyasa akan burika na ƙasa baki ɗaya to kira na shine lalle shugabanni ya dace su mai da hankali akan bukatun ƙasa.
Maryam, a ƙarshe dai za ka ga cewa an yi hasashe cewa ma ko a yanzu ma halin da ake ciki alƙalma sun tabbata cewa ku mata kun fi al'umma yawa, ku ne mafiya yawa cikin al'umma kun fi maza yawa. Me saƙon ki na ƙarshe a daidai lokacin da duniya ke bukukuwan ranar yawan jama'a ta duniya?
To ni dai ina da ɗan ja kan wannan magana na cewa mata sun fi maza yawa. Ban yadda ba abinda na sani shine haihuwa tsakanin maza da mata misali in aka haifi maza 7 to za a haifi mata 5 kaga kenan ana haihuwar maza suna fin mata yawa amma matsalar shine su maza sun fi saurin mutuwa a cikin wannan cututtuka na yara to yafi kashe maza akan mata ba wai mai haihuwar ce in aka tashi haifuwa an fa haifo mata duniya ba yawa kuma da inda da magana na cewa maza sun fi mata yawa wani fuska kuma da zan kalle shi shine kamar yanzu mu a nan al'adar mu da addinin mu cewa ya auri mata hudu idan da ana bin wannan zancen a ce mata sun fi maza yawa ma ba zai taso ba in je kowane namiji zai auri duk namijin da yake ya kai munzalin aure zai auri mata hudu wanda kuma yake da damar yin hakan zai aure hudu zancen mata sun yi wa ma bai taso bai taso ba amma kuma shawara da zan bayar shine tunda magana muke na cewa ya za a ci gaba ai amfani da wannan alƙalma a nemo wa mata mafita shine a sami a duba bukatun mata a ga ya za a yi amfarin din su to hanyar amfarin mata shine kadai hanyar da zai kawo ci gaba a al'umma
Assalamu alaikum. A kwanakin baya mun tattauna da Dr. Awwal Magashi daga Jami'ar Bayero a Kano wanda ya gabatar da wata takarda a taron shekara-shekara na Bankin Duniya kan yadda za a alkinta kasa domin yakar talauci. Ga hirar sunan da Usman.
To ya zaka alakanta mun wannan taro da kazo da maganan mahalli da talauci musamman daga inda ka fito Kano na san akwai mutane masu dimbin yawa a jihar kowa ma akwai a cikin Kano ya zaka alakanta abun
gaskiya kusan karfin abun shine kusan abun da ya dade yana ci mun tuwa kwarya ni ba Kano ne a Kano aka haife ni na girman rayuwata kullum sai ka ji ana cewa Kano ana ta irin molanka yi Kano ko da me ka zo an fika irin dai molanka dai haka wanda bai da wani tasiri to amma a zahiri magana ta gaskiya idan ka duba alƙalamin cewar mun fi kowa yawa a Najeriya dan ka duba alƙalamin da aka shekara 2006 ana cewar al'umman jihar Kano mun kai miliyan 9 da wani abu to 2006 zuwa yanzu 2017 kusan shekara 11 kenan yanzu alƙalamin na sanna cewa mun kai miliyan 13 da wani abu alhamdulillah yawa alheri ne to sai mu duba ai me muke rayuwa shin a cikin ruwa muke rayuwa a sama ta bako muke rayuwa ko a ƙasa ai a ƙasa muke rayuwa to shin a ƙasan da muke rayuwa shine kai Allah ya ba mu filaye ne ba bakin tata so kage kusan miliyan 13 da muke rayuwa a Kano ana cewa fadin jihar Kano gaba ɗayan ta kusan ana maganar 7700 da kusan 73 so in ka duba shine filin da muke da iyakar boda din wurin da mutanen al'umman nan suke rayuwa akai shin kasan nan ta mu shin kullun haihuwa take kamar da kullun mu muke haihuwa kage ai ba haihuwa take ba kusan ma kullun raguwa take saboda mu karuwa muke kuma buƙatar da muke da shi akan mahallin karuwa yake so idan bamu tsaya mun makama tanadi da ya kamata mun nutsu mun yi karatun tanasu mu daina wannan tafiya ta ci barkatai musamman mu alkita mahallin da Allah ya ba mu ciwar fa miliyan 13 wata rana sai ka ji ta zama miliyan 20 wata rana 50 wata rana ma ka ji miliyan 100 amma har yanzu fa wannan iya wannan 7700 fa yana ne yadda yake to wannan shine kusan makasudin takaddar makalar da zan gabatar shine to ya za mu tasarrufi mu alkinta wannan mahallin nan da zai zo cewa zai wadaci miliyan 13 yau gobe kuma zai wadaci mutum misali 100
dole za a yi gidaje zan sai fili zaka sai fili zan yi gida zaka yi gida ka san dai ba za a ce wasu abu su a waje ba
ba zai yi ba
to alkanta mu
yauwa so misali ka bara kana da iyalinka kana da buƙatar maybe gida daki uku kana da buƙatar fili da zaka gina wannan ginin ni ma kazalika haka wancan ma haka kusan kowa haka to idan misali ko ne yana da buƙatar misali fili marabai misali 100 faɗi 100 da zan ce 100 square meters haka in gina kafa 100 da zan gina daki uku ni ma 100 wancan 200 wancan 300 haka so sai aka zo aka ce a'a maimakon haka wannan kafa 100 da muke buƙata in ka samu kafa 100 guda daya sai ka zo ka gina gidaje hawa 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 sai ka gina gidaje 50 kana buƙata
in ma mutum 10 ne da suke so su gina
sai ka samu gida 10 ko gida 50 kowanne maimakon ya ware ya kafci filin sa ya gina wannan kowa kaga awan igiya cin awan igiya can akwai wasu ungwani a Kano sai ka jance musu wai cana
cana ido da yawa
kashi in kashi inda ka san an tashi kiyama al'umma nake ta bulbulwa ko ta ko ina so ya kamata gaskiya mu ga makan mu gaskiya mai makan mu fada cewa rayuwar da aka yi a jiya da kuma muke yin ta yanzu lillahi wa rasuli ba irin ta ya kamata mu ma mu koma shi ƴaƴanmu da jikokinmu in Allah ya bamu ba a ce su ma haka za su gaba da rayuwa so ya kamata mu duba mu gani dokokin Najeriya musamman shi kundin tsari na dokoki da yake regulating din harkar filaye gidaje land yawa misali land use act bai haramta bai hana jihohi su fito da tsari da za su gudanar da yadda suke so tsarin gidajen su ba in kaga dama akwai mai kira misali horizontal da vertical haka za ka gani a gegefe wasu kuma a tsaye haka eh yawa so bai haramta ba inda wani muka samu wani haramci aka ce kada mu wannan ba to amma in ka duba abin takeici zaga yawanci jihohin mu na Najeriya ba inda zaka je ka ce ka samu wata doka guda daya dokoki da suke regulating irin wannan tsare-tsare in ma kaga zaka ga hawa uku ba wai gine-gine ne babu hawa uku hudu ba to amma misali wani irin takarda na shi da ta mallaka kake da shi yawanci zaka ga kamar a ce tsari ne na lease agreement babu certificate so kowa zaga yana dan ji dare-dare irin wannan arrangement din kowa ya fi son ya samu filin sa ya je ta neman fafutukar sai ya samu lalle takardar mallaka certificate of occupancy saboda wancan tsarin yanzu system din bi accommodating ka samu certificate of occupancy ba da yake nan sanan harkar kasuwanci zaga akwai masane masu kuɗi masu zuba hannun jari harkar real estate development investment haka zaka ga inda a ce muna da tsarin kamar yadda ake da su a kasashen da suka ci gaba zaka ga da yawa mutane za su zo su saka hannun jari a harkar zaka ga mutum zai samu wurin sa sai gine-gine wanda ya san cewa babu matsala yanayin dokoki da muke da shi ba za su samu katsalandar ya samu biyan bukata har ya samu riba ba
ga matasan da suke sauraron shirin yau da gobe
na'am
wata shawara zaka ba matasa musamman abubuwa masu alaka da irin waɗannan maganganun da kai
kalubale gare mu ƴan uwana matasa shine mu sani cewa fa gaskiya iyayenmu da kakanninmu su sun yi rayuwarsu mu ma kazalika haka zamu zo mu zama iyaye da kakannin wasu idan har ba mu yi makanmu karatun tanisu ba mun yi abin da ya kamata mun ci mun ma irin rayuwar da aka yi da haka kai zamu zo mu ci gaba yin ta da ka duniya ta nisa duniya ta ci gaba ya kamata mu yi amfani da ilimin da Allah ya bamu da technology da ci gaba rayuwa da ta zo da shi mu ga ya zamu taimaka ma al'umman mu ba zai yi ba kai shikenan mu ci gaba da rayuwar karazibi ba kai ba tsari in naga dama yau aure in tututtuko yara su zama mutane annoba ko ku a'a in yi ne riki amana da Allah dora ma kan su cin su tufatar da su tabiye su ilimin su yana kaina to kamar abin da ke cewa bature yake cewa charity begins at home kafin ka samu matashi sai ka samu jariri sai ma ka haifi dan adam din ya zama jariri haka ne shi ya zama matashi har ya zama dan adam a gaba yanzu ne ka sani ka bara kyas zaka ji anjiyar kamar kusan slight provocation zan ce maka da ka gance kyas sai ka ji hayani sai ka ji makami kyas sai kai ka ji an kashe hoto kuma shikenan kamar ko kamar ka za a kashe ni da kai duka ba za mu tsira daga wannan saboda al'umman mu ne ba za mu ki al'umman mu ba za mu ki mu dinga gaya maka mu gaskiya komai dacin ta dole mu tsaya mu gyara ba wani zai zo ya gyara mana dole ne za mu tashi mu gaya mu gama wannan rayuwar ta ci barkate din dole za mu canja ta insha Allah
to nagode sosai awwal magashi da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe
amin walan kabar ni ma nagode Allah saka da ni sai anjiwa
madalla da ta awwal magashi
Allah ya ba mu ikon gyarawa
da sauran ma waɗanda suka ba mu gudunmuwa a nan zaura mahaurar matasa dukan su muna godiya to Safina dan duba mana daga cikin masu biye da mu
eh ga Baguda Haruna Maryam yace yau da gobe ikon Allah babu wani tasiri na kirki da zai faru tunda a yanzu ma jama'a sun fi karfin jami'an tsaro ballantana a ƙara yawa ko a ƙara tashin hankali a gefe daya abinci na ci gaba da karanci zuciyoyin mutane suna ƙara mutuwa kuma duniya ba ta son lalaci
sai kuma shi kuma Ahmad Suleiman Majoga yace to shawara dai ya rage ga mai shiga rijiya gwamnatin Najeriya ku dauki matakai tunda wuri ko kuma aikin ya ƙara ninkuwa muku
to Allah ya sauke
amin suna yawan cewa wai yawan al'umma shine kasuwa
ai waka a cikin sanin
da
ake
abu ma sun waka ba ma
a'udhu
to amma dai yawan ne yana da kyau amma dole sai ana da ilimi ko tukunna za iya tabuka wani abin
kwarai da
to bikin dai taken bikin wannan shekarar ta bikin ranar yawan jama'a ta duniya shine ba da tazara a haihuwa tsakanin mata masu haihuwa
to menene alfani haka sai insha Allah gobe muke za mu sake dawowa da wani sabon shiri kan wannan tsarin iyali zamu zo da malamai da masana duk su mana bayani dalla dalla game da duk waɗannan
batutuwan
sai ku kasance tare da mu gaba daya to ke Safina ya kike kallon wannan al'amarin dai
kai Maryam lokaci ba zai banne ba
ina da magana ba ciki da baki na amma lokaci ba zai banne ba sai dai wani lokacin to Allah sa mu dace
amin
yanzu dai a madadin ke Safina ta Sodangi da Daniel Brown da engineer Muneo Vasco da Ibrahim Jermai da hada mu ta Facebook Live ni Maryam Bashir Bugaji da na ragamar shirin yau nake ce muku assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC yau da gobe Mata da